إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الصبر 30 جوات الرجب هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي الشيكرة دبوء ديا دليه إدى أشرين ديا وندي دي دي دا أشرين دا بقوي جوات أكتوبر شيكرة دبوء ديو منا كرات اللتاف الصارم البتار في التفضي للسهرة الأشرار نا الشيخ العلامة وحيد عبد السلام بالي حفظه الله. يا كاو منا بياني دنجل دا أينهن سحر التفريق واتو نوع أسيرين دا أكيهي domin ainihin araba tsakanin miji da mata, ko kuma ainihin araba dan uwa da dan uwa, ko dai wani rabo da ake so a yi na zalunci kamar yadda ainihin bayanai suka gabata. Allah ya kiyaye. Bayan da malama ya kawo mana nau'in wannan sihirin, ya nuna mana kafirci ne, ya nuna mana dalili akan cewa ko da yana afkuwa a duniyan nan, to in ya afku ta yaya za a yi a gane cewa wannan irin matar ko wannan mutumin ko wannan yaron wannan budurwar ko wannan saurayin yallaɓai ne, ranka ya daɗe ne, malami ne, almajiri ne, yana fama da irin wannan sihiri, yaya za a yi a gane? Shi ne malam ya kawo mana a'rabu sihiri tafriq, symptoms, irin alamomin da za a bi a gane cewa wane yana fama da irin wannan laruran. Sannan malam ya kawo ainihin irin yadda su suke tafiya ga waɗanda suke zuwa a yi musu wannan asiri ɗin wurin boka. To sai malam ya kawo mana al-ilaju. Yanzu ka gama jin larura kakaf, to don ka tabbatar su Wahidu Abdissalami Bali da suka ce su ahli sunna ne, ba wai alkafura suka yi kawai suka shiga cikin ahli sunna ba, a sai da suka yi karatu tukuna, yadda in suka gano maka matsala sai su ce to ga maganinta. Su ba za su ce maka zuwa wurin boka kafirci kuma gobe su ce to ai larura ce, a wannan munafunci kenan. Duk mutumin da ya ce maka zuwa wurin boka haramun ne, ya kyauta, ya yi gaskiya, amma daga ƙarshe zo ce to amma ai ya zama larura, a to kuma ya waye gari, ya zama munafiki. Babu larurar da ta halatta a musulunci a tafurin boka. Duk malamin da yake a tafurin boka larura ce, Allah ya la'ance shi da karatun shi, wannan ba abin da ya hada sunna da shi. Qur'ani da hadisin manzon Allah sun barranta daga gare shi sallallahu alaihi wasallam. A shi din nan yadda ya gano akwai larurar a ƙarƙashin Qur'ani da sunna, to ya tabbatar da cewa kuma Qur'ani da sunna ya zo da maganin su. Yasa duk wanda ya je wurin boka, boka ya gaya mai ya yadda, ko boka ya bashi ya karba, ya zama kafiri. Yasa ba za a gama ce masa kuma zuwa wurin boka kafirci sai kuma ce to amma larura ce, ya muka iya? A ya kuka iya gano larura? Yadda kuka gano larura, inda kuka gano larura, maganin ta nana. Ina fatan mun gane. Shine Al-Sheikh Al-Allamah Wahidu Abdissalam Bali yace al-ilaju. Wannan matsala mun fara ainihin karanta ta sai lokaci ya kure, dangane da ilaji din maganin sai ce in ana son ganin karin bayani a je a karanta littafin shi ainihin Wiqayatul Insan. Din mun karanta wannan, a takaice sai ce wa yatakawwanu al-ilaju min salasi marahila. Maganin sihiri to yana kasantuwa ne ta matakai uku. Ka kiyaye, akwai bambanci tsakanin maganin sihir da ainihin maganin masu. In aljani ya shiga da kanshi ne, ba wani boka ne ya saka shi ba, shi yake kira almas. Wani irin masu ne? Yaya ake gane ainihin masu ne ba sihir ba? Shine sai ka je ka karanta wancan littafi Wiqayatul Insan, to sannan sai ya faɗa maka yadda ake. Yanzu ne yana gaya maka maganin sihiri ne. Wani irin sihirin? Sihirul tafriq. To amma zai kawo ka'idoji waɗanda dukkan magungunan gaba daya da na sihirin kowane iri da na masudin kowane iri, to akwai inda suke da alaka, to su ne waɗannan zai fara kawo maka. To amma sai fara ce maka akwai matakai guda uku. Al-marhalatul ula, matakalar farko, marhalatu ma qabla al-ilaj, matakalar da ake bi a taka kafin a kai ga yin maganin. Kai malami da za ka yi wa wani magani saboda an yi mishi asiri, akwai mataki guda uku da za ka bi. Matakin farko shi ne ya ce maka za ka ɗauki wannan mataki ne ka yi aiki da shi kafin ka fara maganin. Wahiya ga su kamar haka. Al-awwal, na farko,
كهيئة الجو الإيماني الصحيح جار ينين إيماني إنجانج شو من دباك أينه نيوى رقيا دين ككريا أسيرينش سيكا وأذن تدشي كابين تكيشي تبس باب شركة تعالى دشي كوكو مبدعا بسي أنك كبي ودن تو kaga ashe wannan yana buƙatar kai tun kanka da farko tukuna ka zama kai kanka ba dan bid'a bane in kai kanka bid'a ta tsine maka albarka ma'ana ya shi baka yi wani wa'azi kuma akan bid'a in kai kanka mushriki ne sai baka yi wani wa'azi akan shirka shi yasa matakin farko shine a fara gyara yanayin imanin shi to sai yace shi gyara yanayin imani din akwai shara da za a fara yi wa wannan zaman tukuna yace fataqumu bi ikhraji suwar min albayt alladhi tu'aliju fihi kai malamin sai ka tsayu wajen fitar da duk hotuna da gumaka daga daki ko gidan da kake yin magani a cikin shi hatta ya tasanna lil mala'ikati an tadkhulahu yadda zai iya yuwa gidan mala'iku su shige shi domin idan da hoto a gidan ko inda hoto a dakin ko kare ka tabbatar da cewa mala'iku ba za su shigo ba su ko mala'ikun nan su ne ke taimaka maka da izinin Allah wajen wannan asiri ya kare ko kuma a tirsasa aljanin ya fita shi yasa ba a hana ka ka je gidan wani kai mishi ruqya ba babu nassin da ya hana wannan shari'ar musulunci bata hana wani bai da lafiya wanda bata da lafiya ka je gidanta ko ka je gidan shi kai mishi ruqya ba za mu samu dalilai burjik ga sunan ainihin a cikin sunnah annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani sahabi gidan yake zuwa kullun safe da yamma yana yi wani mahaukaci ruqya har sai da ya kwana bakwai dan haka ba a hana ba amma karkaje bayan labai ba ko rawanin shi yana tabo sama karkaje shakka shi kace to ranka ya dade duk waɗannan hotuna za a cire su ki wannan hoton shugaban kasa ne fa a ce za a cire shi ai haramun ne a ce laya da guru da kambu duk baki ɗaya ma guzanci ne kawa ba sai ya yadda tukuna ba wai a cire kawai ba a'a ka yadda laya da guru da kambu kafirci ne ma guzanci ne in ya ce ya yadda sai a ce to duk za a tarkato su gaba daya sai a je duk a tattaro su gaba daya sai a zo a ainihin kona su kamar yadda muka fara fadi a baya matukar ya fara nuna tsoron ya kona layan nan to har yanzu mushriki ne ka ce mishi to ranka ya dade kona mana su zuba kana zurka kona yace kai alagamata malam laya aika da wani abu ya same ni to arne ne ya kamata jama'a su gane wannan duk mutumin da yake tunanin akwai shakkar laya yana ganin laya za ta iya mishi wani abu to ba ma guje ne ya kamata jama'a su gane wannan duk waɗannan layu laya mai kan giwa ne laya mai kan agogo laya mai wane ne duk abu tattara su baki ɗaya a kona kafirai gaba ɗaya kuma a ga cewa da kona wannan laya da kona aikin banza duk ɗaya ne sai mutum ya kudurta haka ya kamata mutane su gane wannan dan haka kar a ce wai a je a boye a wani wuri a boye ne za a yi da su daga baya ma'ana yanzu shi zai amfani da kai ne ka biya mai bukata tunda kai baka san laya to a kawar da ita dan haka in ka tafi daga baya dawo ci gaba da aiki da ita ma'ana mushriki ne kenan jama'a mun gane wannan da kyau dan haka sai an yi tankade da rairaya duk layar shi duk gurin shi dukkan bun shi na tsari duk wani bante na shi duk wani kafirci da maguzanci da ya gada iyayen shi da kakannin shi shehunan shi da waliyan shi baki daya sai an tattaro su an kona su ya kamata jama'a su gane wannan hoto in do hoton abu mai rai ne hoton mutum hoton dabba hoton tsuntsu duk wani abu mai rai mu tabbatar da cewa sai an cire shi tukuna daga wannan gida an fitar da shi abu mafi sauki shine a kike su abu mafi sauki kenan Allamatul Jazira bin Baz yace in aka kife su ba sa bayyana to suna da ainihin saukin illa ta tasirin hana mala'iku shiga amma duk da haka haramun ne aje su aje hoto din ko a album ne haramun ne amma in yana cikin album ba shi da hadarin hana mala'iku shigowa gida amma haramci na nan in ko ka bayyana shi to haramcin aje shi da kuma haramcin hana mala'iku shigowa gidan ya haɗu don haka ka kiyaye karanta littafin hukumu taswiri fil islam na ainihin bin baz Allah ya gafarta mishi ka karanta kuma littafin ghayatul maram fi takhrij ahadith al halal wal haram domin al allamatul qardawi a cikin littafin shi al halal wal haram kafa shi ta zame game da hukuncin hoto ya ainihin kawo ta'awiloli waɗanda ba karɓaɓɓu bane, don haka manyan malamai suka tsaya suka mishi raddi. Ka karanta ainihin littafin Ghayatul Maram fi takhrij ahadith al-halal wal haram, haka nan karanta littafin Adabuz Zifaf fi Sunnatil Mutahhara da kuma littafin Fathul Bari na Al-Hafiz Ibn Hajar, Allah ya gafarta mishi. Don haka ya jama'ar musulmi, hoto haramun ne, kaje ka zauna a dauke ka hoto, sai wanda ya zama da larurar makaranta ko aiki ko tafiya aikin hajji ko wani uzuri makamancin haka, kamar yadda ainihin muka kawo a baya cewa ga mala'ika ya zo zai shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Waɗannan abubuwa abinda yasa Bature ya riga ya rikita duniyan nan gaba daya. Yanzu wani tunda uwar shi ta haife shi bai taba jin cewa hoto haramun bane sai yanzu da nake magana. Da shi yasa dole sai kaga kullun karatun sai zama kamar danye, kamar sabo. Saboda me? Saboda dole a tsaya a gyara ainihin aqidar mutane. Bukhari da Muslim da Imam Ahmad suka ruwaito hadisi, mala'ika Jibril ya ce wa Annabi zai zo gidan shi da daddare. Dare mala'ika yake zuwa. Annabi ya jira ya gaji ya kwanta, kashe gari ya fita waje, sai suka hadu da mala'ika Jibril a hanya. Yace ya Jibril, jiya kai alƙawarin zuwa gidana, me ya hana ka zuwa? Yace abin da ya hana ni zuwa shine abin da ya hana ni shigowa gidan. Na zo sai naga hotunan mazaje a mammanna a kofar gidan, naga hotunan mutane haka, sannan akwai kuikuyo kare a gidan. Yace mu mala'iku ba ma shiga gidan da yake da hoto da gidan da yake da kare, dan haka in hoton nan ya zama dole ka sa a ciccira kawunan, ya zama kamar wani gunki haka ne, menene ice ne gashi nan, ya zama dai babu kan. Dan haka kasar Saudi Arabia da muka ce saboda kula da suke yi da tarbiyyar yara, ma har yaran aka zo koya musu drawing sai a yi musu hoton doki, ba za a yi kan ba. In kuma ya zama dole za a yi kan saboda kanana ne su gane, sai a yi kan daban, gangar jikin daban, kuma kan sai a yi shedding din shi share-share yadda ba zai fito karara ba. Mun gane wannan da kyau ko jama'a? To abin da ake so kenan, ina fatan mun gane. Mala'ika Jibrilu ya ki shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda akwai hoto gidan, akwai kare gidan. Annabi ya ce to hotuna kam ga su na gani mammakala jikin kofar gidana, amma ban san me ya kawo kare gidana ba. Annabi ya sa aka yi bincike ciki da waje, sai aka gano ashe akwai wani kuikuyo da Hassan da Husaini suke wasa da shi. Dama Bahaushe ya ce jika wahal da kaka, ma'ana yanzu su sun saka kakansu a matsala kenan saboda wasa da dan kare da suke. Manzo Allah ya sa aka fitar da wannan kare, aka wanke gurin, hotuna kuma duk aka ciccire su baki ɗaya. Me ya zafi? Dole ne hoto, balle a ce har in ya zama maka jaraba dole sai ka sassara kan ka makala gangar jikin, dole ne duk manzo Allah ya sa aka cire su. Ya jama'a, babban abin dube a cikin hadisin nan, mala'ika Jibril yana zuwa wurin manzo Allah da aikin banza ne, wahayi yake zuwa da shi, amma ya ki kawo wahayi saboda akwai hoto a gidan. Duk wani malami a duniyan nan, faratun daga kan sahabi kowaye har Abubakar Siddiq har zuwa malamin Angoko, in yace maka ai ba komai rabu da shi, in ba haka ba zai cuce ka. Gashi dai gidan manzon Allah ne, kuma wahayi ya zo kawowa, kuma karewa alƙawari aka yi zai zo, amma ya ki cika alƙawarin, ya ki shigowa gidan dan da hoto a kofar gidan, cikin gidan da kare. Yasa in wane ya gayyace ka zaka je zaka yi matar shi ruqya, Allah ya saka da alheri tafi. Ka tafi ka je zaka yi ruqya da hoto, sai ka ce a fitar da shi gida da kare, eh to sai an fitar da karan. Ba wai kuma za a fitar da shi ne shikenan a je a kai shi makauta a dawo an ji a munafinci kenan, ma'ana sai a kori wannan kare ko kuma a kashe shi. Dan kare a shari'ar musulunci in ba dalilin farauta ba ko kuma dalilin kiyo, haka yazo cikin hadisin manzo Allah Bukhari da Muslim daga Abu Huraira, in ba waɗannan dalilai ba sai waɗanda ke da alaka da su. Dalilin farauta ya halatta ka aje kare, dalilin kiyo kamar irin yadda za ka ga Fulani suna yawo da kare cikin shanun su, babu laifi, nassin hadisi ya nuna haka. To sai malamai suka ce duk abin da ke da alaka da haka to ya halatta, kamar ya zama akwai buƙatar karen ya maka gadi a gona ko ya maka gadi a gida ko ya gadin wani abu naka, in har akwai buƙata ka aje shi, to ana fatan ba shi daga cikin waɗanda haka za ta faru, domin shari'ar da ta hana ita kuma ta ba da izini. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Domin hadisi ya hana, hadisi kuma ya ba da izini. to dan haka sai a tsaya a inda ya bada izinin. Amma Bature saboda ya lalata wa ƴan boko kai, ƴan boko sun sha ƙwayar Bature kansu ya bugu, sai a ce masu su haifi ƴaƴa biyu, ka haifi ɗaya namiji ɗaya mace, saboda in ka haifi ƴaƴa da yawa babu wurin kwana, babu abinci, babu kuɗin makaranta, asibiti, rigar sallah, kaza kaza, duk larurar duniya baki ɗaya sai Bature ya kawo ɗora akan ƴaƴa in suka yi maka yawa. To amma a wannan lokacin kuma sai ka ga Bature yana kwadaitar da kai ka samu wani kare kana kiwo, irin karnukan da ake kiwo a gidajen masu kuɗi daga 2018 sai 2020 sai 2030 ake siyan ɗan kuikuyo ɗan ƙarami. Kuma abinci ga irin wanda zai ci sai na musamman, za a yi mai allura duk wata kaza, zai je ga likita duk wata kaza, kare matsiyaci la'ananne. Sai ka aje kare ka nemi hidimar ƴaƴa biyar, sai Bature ya ce wannan ka kyautata wa dabbobi ne, ka kyautata kana ganin mutuncin dabbobi, amma ƴaƴanka kuma to wannan su za su wahalar da kai. Jama'a mun gane, muna fahimtar yadda Bature kwakwalwarshi take bugawa ko? Duk mutumin da ya aje Bature a cewa Bature ne mai gidan shi ya gama yin asara baki daya. Ya kamata ka gane wannan. Kai ba fa Bature ba, ko Larabawa wannan sifar ka dauka su ne iyayen gidanka, ka shiga uku ka lalace duniya da lahira. Balle wani Bature mara sallah. Ba wanda zaka dauka a duniya mai gidanka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kadai ne kawai mai gidan kowa da kowa baki daya, salawatullahi wa salamu alaihi. Saboda haka ka tabbatar da cewa sai an kori kare, sai an ainihin fitar da hotuna, an kona su, an yayyaga su da makamantan haka. Sa'annan wata ran manzo Allah ya zo gidan shi ya samu sayyidatuna Aisha ta gyara labule, ta yi hoton ainihin irin yadda mata a da sai kaga ana yin tuma kasa da labule da fulo, ana zane haka, ana dinka tsuntsaye da abubuwa a jiki haka, musamman matan da. Aisha ta yi irin haka kafin Annabi ya dawo yakin Tabuka. Yana dawowa yakin Tabuka sai ya shigo gida, sai ta taho tana tarbar shi, irin matan arziki sun zo ana tarban mai gida, barka da zuwa, Allah ya baka nasara, Allah ya batar da kai. Manzo Allah ya ture ta gefe guda, yaje kama wannan labule yayya gashi ya watsar, yace me ya kawo wannan? Tace na tuba, na bi Allah, na bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Menene laifina? Bahaushe yace matan na tuba ba ta rasa mijin aure. Me laifina? Annabi ya ce waɗannan hotuna baki san masu zana su ranar kiyama za a tirsasa musu sura musu rai ba za su iya ba. Shi dai Aisha ta ce sai ta tsatsaga su, ta kakkarya su, sai ta koma ta ainihin yi fulallika, sai ta ga Annabi na kashin gida a kai. Wato idan sura ta karere nan gangar jiki ta fita, can kai ya fita, can kafa, babu laifi a nan, tunda ba su haɗu sun ba da sura guda ba. Jama'a mun gane waɗannan hadisai duk baki ɗaya tafi karanta littafin ainihin wato Sahihul Bukhari da Muslim da Musnadul Imam Ahmad, in duk baka samu ba ta samu tattaruwar su a cikin littafin Adabuz Zifaf fi Sunnatul Mutahhara, zaka gani insha Allah. To in jama'a suka gane wannan, waɗannan kawai sun ishe ka fa abun lura. Kuma hotunan nan ka gane fa, koda hotunan manyan mutane ne masu daraja, domin manzo Allah yana kwana biyar ko shida zai rasu, kwana biyar ko shida suka rage zai rasu. Yana kwance sai ji Ummu Habiba da Ummu Salama matan shi ne waɗanda suna daga cikin al-muhajiratul awwalina, waɗanda suka yi hijira tun farkon addinin musulunci. Sai ya ji su suna hira, sun taɓa hijira sun je ƙasar Habasha, ƙasar kiristoci ce. Sai mata, ke Ummu Salama, ke Ummu Habiba, kin ji kin tuna cocin nan da muka gani, wata coci a ƙasar Habasha mai suna Mariya? Kai wannan coci na da kyau, wannan coci gwanin sha'awa, ai hadda hotunan annabawa da kaburbuka a ciki. Manzo Allah yana kwance fa liris, ba shi da lafiya, amma yana jin an taɓa aƙida. Sai miƙe zaune ya ce, kun ga waɗannan su ne a shararan halitta a ranar alkiyama, su ne idan bawan Allah ko annabi ya mutu a cikinsu sai su ɗauke shi sai su yi mishi kabari a cikin masallaci, sannan sai su zana hoton shi sai su ainihin makala a jikin ainihin masallacin. Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali, malamin Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, shi ma yana da littafi Fathul Bari, banda Fathul Bari wanda ka sani mujalladi 14 da muqaddima, akwai Fathul Bari na Ibn Rajab Al-Hanbali, an buga shi kamar shekara 3 da suka wuce, mujalladi 8 ne. A cikin wannan Fathul Barin da ya zo sharhin shi, shi Ibn Rajab sai ce waɗannan abubuwan guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna dukkan meyin su, to a sharari ne cikin halitta Allah, duk mutumin da ya dau kabari ya kai masallaci wannan mutum ya zama asharari haka duk mutumin da ya kawo hoto ya lika sai ya ce shi hoto haramun ne mutum ya lika shi ne dan girmama wanda ke jikin hoton kamar hoton annabawa da salihai da manyan mutane ko kuma hoton ya lika ne dan ya rinka gani yana sha'awa yana jin dadi yake duk baki ɗaya haramun ne a cikin shari'ar musulunci in baka samu wannan fatihul barin ba ta fuka karanta littafin tahdhirus sajid min ittikhadhil qubur masajid ya kawo waɗannan maganganu saboda haka ya jama'ar musulmi ko hoton mahaifinka ne in ka je gida yau ka yaga shi ka kona shi ba shi da wani alheri shin ka taba ganin hoton manzo Allah ne ka taba ganin hoton imamu malik ka taba ganin hoton bukhari amma baka girmama su sai mutum ya ce wai ya sa hoton baban shi ne dan yana girmama shi a lokacin ga hoton baban naka enlargement ka aje a falo sai ya aiko maka cewa gonar shi babu taki sai ka ki aika mai da kudin taki ka zama dan banza baka girmama shi kenan ka aika mai da buhun taki guda yafi ka aje hoton shi sai sa wannan hoto da ka gangama ba shine ainihin girmamawa ba in ya aiko yana son taki yana son ka sai mishi katafila yana son ka sai mishi baro ka aika mai da jali kana da shi ka aika mai shine girmamawa ba wai ka aje hoton shi ba hoto nawa ne ma'aikatan gwamnati suke ajewa a ofishin su na shugaban kasa ko gwamna ko sarkin gari ko shugaban ma'aikatar su suna kallon hoton suna bindima mai zagi ai alama aje hoto ba alama girmamawa bace saboda haka ya jama'an musulmi mu gane wannan wajibi ne duk inda za a yi ruqya din nan a fitar da hoto laya guru kambu kare da duk irin waɗannan abubuwan da shari'ar musulunci take fada da su yace ba dan komai ba dan mala'iku su samu damar shigowa Allahumma sai dai irin hotuna kamar waɗanda muka yi bayani shari'ar musulunci ta yi sassauci akai an dauke ka makaranta sai ka je a dauke ka hoto gwargwadon bukata zaka je aikin hajji wannan me yasa muka faɗi haka tun baya muka ce saboda dalilai biyu waɗanda sun tabbata cikin Bukhari da Muslim dalilin farko hadisin Aisha an kai Aisha gidan miji da yar bebinta guda biyu da dokinta mai fukafukai ta sassa su gaba tana wasa manzo Allah ya ce waɗannan su waye tace ƴaƴana ne yar bebi guda biyu wannan doki kuma da fukafukai sai ta ce Suleiman dan Dauda ma baka ji yana da doki mai fufuke ba sai manzo Allah ya dariya ga hakoran shi daga haka aka ce manzo Allah da ya hana gunki ya hana hoto ga kuma Aisha din nan yau ya batta saboda tana karama tana wasa da su dan ya aure ta an tare da ita gidan shi tana shekara 9 sai aka ce to yara ƴan mata kanana waɗanda suke wasa da yar baby da makamantan su babu laifi akan wannan kuma irin waɗannan babu shakka akan cewa ba za su hana mala'ikun rahama shiga gidan ba ya kamata kai ne yin ruqya ka gane wannan in ka ji ga yar babyin yara ga yar menene nasu wannan duk babu damuwa akai sa'annan hadisi na biyu shine hadisin wata mata cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama bintur rabi' take cewa mun kasance muna koyawa ƴaƴanmu yin azumin ashura waɗanda suka gaza in yamma ta sai su fara mana kuka suna jin yunwa za su karya azumi sai mu dauko yar bebi irin ta ulu irin yar bebin da kake gani yanzu ana sai da ita mai jiki muzu haka mai jikin wool tace sai mu dauko ainihin yar bebi irin wannan sai mu dauka mu ba su sai mu ta shagaltar da su suna wasa da ita har magariba ta yi asharuwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan babu laifi akan haka dan haka ba kai laifi ba in ka bar yarka tana wasa da yar bebi ko kuma makamantan haka inna ma kawai wasu malamai ne suka kawo wata ka'ida wadda ba karbabbiya ba kamar su Imam Malik suka ce to tunda dai shari'ar musulunci asali ta haramta gunki to kar ka sake ka siyo yarka yar bebi amma in har ka ganta da yar bebinta tana wasa da ita to batta da ita wannan magana ba ta da dalili dan haka ya halatta in kaga kana da kuɗi zaka iya siyo yarka yar bebi kamar yadda zaka siyo uwarta injin tumatiri da keken dinki dan kowa da aikin shi jama'a mun gane wannan da kyau ko ya kamata ka gane yaro ana tarbiyyar shi ne ya zama ainihin babba to tun daga yana karami ake tarbiyyar shi sai fa kaka hana yaron ka wasa amma kaka bar shi wasan da zai shagaltar da shi daga abin da zai amfani rayuwar shi da wani kar ka dauka cewa wannan dokin kara da yaron ka ke gudu da shi ya zo ya ajiye dan kai tintibe da shi ka karere ya kai ta ashariya wannan dokin karanka wallahi a wurin shi bai gaza babur din ka ba bai gaza motar ka ba bai gaza keken ka ba yadda kake ganin mutuncin motar ka da babur din ka da keken ka da dokin ka da jaki haka yake ganin mutuncin karan nan dan haka in kai tintibe da shi oho ajiye mishi gefe guda kamar kai ne zo yi tintibe da mashin ɗinka shikenan sai kunna mai wuta aha to saboda haka haka yara ƴan mata babu laifi a siyo musu yar baby su wasa da ita ya kamata mu gane wannan to a ƙarƙashin waɗannan dalilai sai malamai suka ce to babu laifi ga duk irin waɗannan in ta kama ka sai gida an ce sai ka kawo hotonka sai ka kawo kaza sai ka kawo kaza babu laifi to tambaya da mutane suke yawan yi shine game da irin wannan talbijin da mutane suke kallo shin wannan talbijin meye matsayin shi tunda an ce hoto haramun ne babu shakka akan cewa talbijin ma haramun ne sai dai kamar waccan ka'idar sai dai abin da ya zan halal ne a kalla daga ciki ko kuma abubuwan da suke da muhimmanci amma kawai ka rinka kallon ƴan iska da makamantansu babu shakka dangane da ainihin haramcin wannan domin an haramta hoton da yake tsaye kikan ma balle hoton da yake motsi wanda kuma na daga cikin illar haramcin annabi yake cewa saboda za a tursasawa waɗanda suke kwaikwayon halitta Allah za a tursasa musu su hura musu rai shin wanda zana mutum a tsaye haka an ce ya kwaikwayi halitta Allah ina wanda ya fitar da mutumin gashi yana motsi kamar yadda yake ya fi kowa kwaikwayon halitta Allah to don haka babu shakka dangane da haramcin talbijin da makamantansu sai dai ga abin da ya zama larura irin wannan na yaɗa da'awa domin tsarin rayuwa yana juyawa addinin musulunci na juyawa tare da tsarin rayuwa ne ya zan yanzu al'ummar duniya ta waye gari waɗannan abubuwan da su ne ake ainihin bi a burkita ƙwaƙwalwar mutane ko kuma a saka musu tunani mai kyau to labudda musulmi ainihin ƙwaƙwalansu su waye akan cewa waɗannan na daga abubuwan da babu shakka akan halaccinsu a rinka siffanta mutane addinin musulunci ana wa'azi a cikin ainihin kasusu suna yaɗa su ainihin a gidajen talbijin da makamantansu wannan ainihin babu shakka akan haka Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu mataki na farko har yanzu yake bayani a inda ya bayanin gaba ta farko sai ya ce asani gaba ta biyu ikhraju ma ma'al marid min hijabin aw tanimatin wa harquha fitar da duk wani abu da ke tare da mara lafiyan wanda ya shafi kambu ko laya tare da kona su mara lafiyan yana da kambu yana da guru yana da laya yana da kaza duk sai an tarkato su gaba ɗaya an je an kona su gaba ɗaya ba addinin musulunci bane atsalu abu na uku khuluul makani min ghina'in aw mizmarin wurin da za a zauna a yi karatun alkur'ani a karya asiri ko a kori aljani sai ya zan ya kubutu daga ainihin ghina waƙe-waƙe da ainihin kaɗe-kaɗe aw mizmarin ko kuma disco ko goge ko music sai ya zama duk babu irin wannan kar ya zama nan ga yaro ane wa uwar shi ruƙuya shi kuma can saboda wai shi ɗan boko ne ɗan wuta yana can ya kunna music ta faɗaƙi sai a ce a je a kashe wancan sai Allah gafarta malam ai yaran zamani ne a ce ai mu ma yaran zamani ne saboda haka yadda su sai sun ji wancan suke rayuwa to mu ma sai an kashe za mu yi karatu sai a ga yanzu uwar shi za a fasa karyawa asirin saboda shi ya ji disco ko ko zai yadda ya kashe mun fahimci wannan da kyau ko eh shi yasa dole ne malamai fa gwamnati ne jama'a malanta gwamnatin tarayya ce to ita malanta ba gwamnatin tarayya ta kasa bace ita ta duniya ce malami fa wallahi ko a shekarun baya da aka baro na bid'a malami sai dai fa ya aika gidan sarki ya ce sarki ya aiko da kaza in ba haka ba a waye gari fuskar sarki ta karkace mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka malami fa doka yake bayarwa jama'a ba wai malami ne zai koma kuma yana ainihin wato lallabin wani ba a'a duk sanda kaga bala'i ya faru a duniyan nan malamai ne suka karkace ko kuma babu annabawa a duniya to in babu annabawa malamai su tashi su yi aikin annabawa domin al-ulama warasatul anbiya'i malamai su ne magada annabawa in aka samu malamai sun karkace a zamanin da babu annabawa je kaka karanta cikin Qur'ani cikin suratul ma'ida ka jin da Allah yake cewa qad ja'akum rasulun ala fatratin minar rusul manzo ya zo muku a halin fatara ta manzanni fatara ai da ma fatara kalmar Hausa ce ana fataran manzanni duk ba wajen aka ce wane fatara ta mishi yankan kauna bai da kotaro kenan ma'ana a lokacin da manzon Allah ya zo duniya tana fama da fatara annabawa babu annabi duk duniya kakaf saboda manzon Allah yake tsakanin aiko shi da annabi Isa babu wani annabi tunda annabi Isa ya tafi duniya bata sake ganin annabi ba Allah bai sake saukar da wahayi ba shekara nawa aka yi mutane suna cikin duhun kafirci to fatarar annabta ke to shi yasa karka sake zakai wa mutum ruqya kuma kana jin shakkar ka ainihin gaya mishi ka'idoji na addinin musulunci waɗannan ka'idojin ba ka'idojin ruqya bane karka ce ka'idar ruqya shi yasa kuka ga ƴan kungiyar Izala bangaren Sama'il Idris in suka je suna wa'azi suna zagin ruqya sai su ce ga jawahirul ma'anin ƴan ruqya sun ce banda kaza sun ce banda kaza wannan ka'idar musulunci ce duk wanda yace wannan ka'idar ruqya ce ya zalunci musulunci to me aka bawa musulunci kuma musulunci ne yace hoto haram laya haram guru haram kida haram disco haram music haram goje haram to me kuma ya rage dan haka ruqya tana gudanuwa a ƙarƙashin musulunci ne to musulunci ne ya haramta sai sa mutun yazo sai kace to musulunci ya haramta wasu abubuwa waɗanda sai ka kiyaye su tukuna sannan za a saurare ka ƙarƙashin ruqya to addinin musulunci fa a'a a ce musulunci ya haramta hoto in bai yadda ba a ce ka dau mara lafiyanka ka tafi mun fahimci wannan da kyau amma kada mutun yazo gurinka kuma yazo da wani bakin tabarau na munafunci yana son zai ainihin yi maka barazana kai yazo wurinka da bukata shi yasa sai ya yadda da ka'idojin musulunci za a saurare shi in bai yadda ba sai a ce ka tafi to yanzu ba za a taimake ni ba sai a ce ba za a taimake ka ba yaran ka jama'a mun gane wannan da kyau amma ya za ku bari a taka gadan bayan malanta in aka taka gadan bayan malanta komai zai rushe duk zaluncin da kaga an ya kasan nan malamai ne suka lalace shi yasa zaluncin yazo duk inda kaga ana wata barna a duniya kakaf to alhakin farko yana kan malamai da sun tashi sun yi aikin su da haka bata faru ba shi yasa duk in malamai suka gaza sai Allah ya tayar da wani cikin jikokin manzo Allah ya gyara addinin kakan shi shine al-mahdil muntazar ainihin wato Muhammad dan Abdullahi ko Ahmadu dan Abdullahi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai duniya ta rikice ta lalace ta dagwalgwale da zalunci da ta'addanci sai Allah ya tayar da wani cikin jikoki na yace ta hanyar Fatima salsalar al-Hasan yace sunan mu daya da shi sunan ubannin mu daya sunan shi ya zama ko Muhammadu dan Abdullahi ko ya zama Ahmadu dan Abdullahi gurgurdan sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine ake kira al-mahdi a wurin musulmi a wurin shi'a shi'a sun ce mahdi yazo ya wuce wannan ƙarya ne wai ana jiran ya dawo ne a'a mahdi bai zo ba amma yana nan zuwa kuma mahdi din nan ɗaya daga cikin khalifofi ne da za su zo a ƙarshen duniya guda 12 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace al'amari ba zai lalace ba matukar an samu khalifofi guda 12 to na farkon su shine ainihin mahdi shi yasa wannan hadisi yana magana khilafa wadda za ta faru a ƙarshen duniya ba khilafar da ta faru a zamanin su Abubakar ba domin Abubakar khalifa Umar khalifa Uthman khalifa Sewa sai ainihin Ali waɗannan su ne al-khulafa'ul arba'a sauran duk ta hanyar sarauta ne da mulki suka zo to manzo Allah ko ya ce khalifofi guda 12 khalifofi guda 12 to za su zo ne a ƙarshen duniya na farkon su shine mahdi in ya gyara al'umma da izinin Allah sai ainihin kuma ƴan bayan shi su taho sai an samu khalifa ɗai bayan shi guda 11 duk da shi 12 kenan sai manzo Allah ya ce to in dai suna nan suna khalifanci to al'amari ba zai lalace ba to suna gama karewa to sai duniya ta rikice daga nan sai kiyama ta miƙe jama'a mun gane wannan karanta sahihul bukhari tare da sharhin shi fatihul bari Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu dan haka la budda malamai su san wannan in mutun yazo ba tashi zakai ka miƙe ranka ya dade barka da zuwa a'a kai ya kamata ka sa bakin gilashin kai malami kai barazana ka shamur tunda malanta kasan nan sai an shamur an yi barazana ta kuna sannan mutane ke gane akwai gwamnati a wurin mun gane wannan da kyau amma kawai mutun yazo sai abin da yake so shi za a yi mishi a'a sai ainihin abin da addinin musulunci yake so arabe abu na hudu khuluul makani min mukhalafatin shar'iyya ya zama wannan wuri ya kubutu daga duk wani saba wa shari'a karajulin yalbasu zahaban kar a samu a wurin akwai wani mutum yana saye da zinari haramun ne namiji ya sanya zinare ko gold aw imra'ati mutabarrija ko kuma wata mace ta ce ta zo za ta ainihin taimaka ko ta zo za ta kallo amma tana zaune ba tare da sutura irin ta addinin musulunci ba dan kai malamin fa da ka zo yin wannan ruqyar ka tabbatar da cewa kai fa ba kai ne uban wannan mara lafiyar ba kai ajnabi ne ajnabin su ne don haka ita matar da zaka yi ruqyar sai ta sanya sutura cikakkiyar sutura ta lulluba jikinta duk wata mace da zata zauna wurin sai ta lulluba jikinta kirf kada a samu wata bera kawai ta je ta sawo wani shara-sharan gele sai a ce a ke tashi tashi ki ba mu guri ki je ki yo shiga musulunci tace ni kafira ce a ce a sai dai kin yo shiga musulunci idan ta ki tashi kace to ba za a yi ba mun fahimci wannan da kyau wallahi idan malamai ba su daraja addinin musulunci ba wallahi shine za a ci gaba da tattaka malamai da musulunci kamar yadda kake gani yanzu ka duba ka gani babu wanda aka dauka asfalus safilina a cikin al'umma irin malamai tafi neman aure ka ji wallahi in kai kuskure kace kai ne mai karantawa islamiya ka kashe aurenka da kanka saki uku kai wa kanka tun kafin a baka kana zuwa kace director nan da kuke ji ai baba na ne misali da ma kanin ubanka ne ko kuma garin ku daya misali amma ka je ka ce ai wallahi islamiyan nan babban islamiyan nan a ce ta ina ta kwarbai babban islamiyan nan ta ina a ta da anguwa fulani ai wallahi ni ne headmaster ayya mut aurenka ya mutu mun fahimci wannan amma kana cewa ai ni ai likita ne ai engineer ne ni ai PTF ai mu ne gaba yawa to yanzu sai ka ga an ce wallahi kanin Buhari ne ma oh la ilaha illa Allah jama'a mun gane wannan da ke ku an wulakanta malamai me ya faru su suka fara wulakanta kansu shi yasa wallahi malamai sai sun kokarin dawo da malanta daraja Allah ya shiryar da mu shine sai yake cewa aw rajulun yashrabu dukhanan ko kuma wani mutum yana zaune yana shan taba sai a tashe shi daga wurin a ce kai bawan Allah shan taba haramun ne ko da Allah bai ne ko shine mijin matan a ce ranka ya dade shan taba haramun ne ka tashi ka je ka kashe ta kuma kada ka sake sha ai kwarai da gaske ai kwarai da gaske malanta gwamnati ce ai gwamnatin tarayya tana shawara ne ba doka take fadi ba kawai to wannan gwamnatin ta mulkin soja ce kuma mai wandan karfe ba ta zama a tsaye take mun fahimta sai dai a fadi doka kawai tashi ka je ka kashe ta bar kuma kada ka sake sha daga yau ana amfa wato shi musulmi duk damar da ya samu sai ya da'awa haka manzo Allah ya yada mana musuluncin nan mutanen makka sun hana shi wa'azi sun kuntata mishi ya rasa yadda zai yi don aka zo aikin haji sai ya fita ya fara wa'azi ya rinka bin baki tunda ƴan gari duk gaba ɗaya an daina sauraron shi jafa'i maza da mata yara da manya kowa idbar an juya mishi baya an rasa yaya za a yi a fahimci mas'alar nan a bashi ya fada in ya so ma ya fada a ce ƙarya ne an ce daina ma wa'azi sai in aka zo wa'azi sai ya rinka bin jama'a yana cewa ya ku alhazai me zai hana ku yi imani da ni dangina Quraisha sun kafirce mini amma duk da haka Abu Lahab la'anatullahi alaihi sai rinka bin manzo Allah a baya yana cewa kai ka yarda da shi wana ne ya haife shi ni ban yarda da shi ba kai bako ka yarda da shi ana tufka suna warwarewa yar damar da aka samu a cikin wannan daman ne wuf mutanen Madina suka ainihin ju'azin Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan mintuna kaɗan sai suka yi imani sai suka je suka turo wakilai aka zo daga ran nan addinin musulunci ya fara ɗaukaka har yau shi yasa duk damar da ka samu sai kai wa'azi ran kai dade wannan taba da kake sha babu kyau addinin musulunci ya haramta saboda kaza kaga gemun nan ma da ka aske haramun ne duk baki ɗaya ba daidai bane yanzu dubu wannan karan kai dade wannan ka a ce kana babban mutum wannan kana jan ƙasa ai wannan ba daidai bane duk sai ka bi ka kakkaɓe ai dole ai dama duk dan izala duk inda yake in ba dan izala ya lalace ba duk inda dan izala yake cikin wa'azi yake jahilin shi da malamin shi to balle a ce kai fa malami ne kuma an kira ka roƙon arzikin ka ake sai ka ce to duk gyara ka gyaggyara waɗannan abubuwa ce yanzu wannan yarinyar da ake barinta tana fita gari da dogon wando ai wannan iskanci ne ranka da dabe bai kamata ba duk abu ai mishi wa'azi kwarai da gaske wallahi mun gwada mun ci nasara da dama akwai waɗanda gaba ɗaya an dawo da hankalinsu cikin addinin musulunci mu yi musu wa'azi a zo a yi ruqya, Allah ya bada sa'a, sai kuma mu ibi kasar din wa'azi mu ba su, mu ce kuma ku je ku ji. Haka ake yi. Amma yaya ba za ku iya tallan addinin musulunci ba, ku je ku ga ainihin filin wasa na Ahmadu Bello da ke Kaduna, bangaren gymnasium, bangaren motsa jiki. Kiristoci sun kusa siye shi saboda ainihin tallan karamomin su da suke yi. Gidan talbijin ka je ka gani da magariban nan irin yadda ake tallan su, a ce fasto kaza, annabi kaza, rabran kaza, zai yi kaza, yana maganin mayu, yana maganin aljanu, yana bada sa'a, yana kaza, yana ayi ihu, ayi duk gashi nan ko ta ina tallan addinin su suke yi. Ko kuna jin kunya ku tallata addinin ku? In kuka shigo mota daga kudu kafin ku iso arewa, mai wa'azi nawa ne yake miƙewa na addinin Kirista? Daga Kano ko Sokoto ko Katsina ko Maidugurin aka shigo mota za a tafi kudu, mai wa'azi nawa ne musulmi ke miƙewa? Ko kwa ɗaya babu? To me yasa kuna jin kunya ku yi tallan addinin ku ne? Saboda an ɓata wa musulmi suna a duniya? Duk inda muka yi magana sai a ce wai mu fundamentalist ne, ƴan tada zaune tsaye, ƴan kawo tashin hankali, wa'azi, amma sufa su yi ihu, su yi haleluya a cikin mota daga Lagos, daga Abba, daga ina ne, duk inda kuka shigo ka yi magana a yi rikici, dole sai an yi wa'azi, a ce kai ba za ka yadda a faɗi maganar Allah ba. In haka ne magana Allah, ai ba tafi maganar Allah ba, kai ma tashi ka faɗi Qur'ani, mana maganar Allah ne, ba za su bari ba. Asibiti sai su je su ne wa marasa lafiya wa'azi, musulmansu da kafiransu, su ba su lemo, su sai musu magani, su ba su allura, su yi musu duk abin da ake so. Ko kuma musulmi in kuka fara zuwa yanzu, sai hukumar asibiti su ce to duka an soke, za a tada hankali. Makarantun primary suna amfani da su, suna karantar da ƴaƴansu coci-coci, da kun je kun samu aji ɗaya kuna amfani da shi, sai a je a samu wani headmaster musulmi ne, sai je sai kai ƙara ku zonal office ko ma'aikatar ilimi ko menene, sai ce za ku tada zaune tsaye. Me yasa wajibi ne mai tallan addinin mu? Jarida ne, gidan radio ne, gidan talabijin ne, BBC ne, a mota ne, a tasi, mashin aka hau, duk inda aka juya aka buga kai, duk in abu yaki, ku zauna ku shiga ɗaka, ku je ku rubuta hadisai biyu ko uku ko ayi Qur'ani, ku fassara ku buga, ku je a buga a computer, sai ku bugo kamar kofi 2000, duk inda kuka samu taron mutane ku raba musu, ku wuce da gudu. Da'awa ce, haka ake, is a way of propagating the religion, hanyar yaɗa addini ce. In kuka je sai ku samu wata magana da kuke so ta yaɗu a jama'a. An ki barin ku je gidan radio ku faɗa, an ki ba ku dama gidan talabijin, ba ku da jarida, masallacin juma'a ƴan kwamiti sun hana ku, masallacin anguwa ƴan kwamiti sun hana, islamiya an kore ku, duk baki ɗaya an yi muku ƙuraishanci kuma. To sai ku ce yanzu tunda matsalar ta zama haka, wannan magana da muke so mu faɗa, sai ku je sai ku zauna sai ku rubuta ta, sai ku kai a buga muku a computer, sai ku yi printing kofi 2000, kofi 10000, 100000, printing din yadda ya ƙara yawa ya fi araha. In kuka je aka yi muku shikenan, sai ku je ku samu jama'a, jama'a assalamu alaikum, wani sako ne aka ce mu ba ku, na me sai a ce a gashi dai ana miƙa musu kofi 100, sai a buga mashin a gudu. Abin da ake so shine ai dai za su karanta ko? To da ka karanta ka kona ma magana da ya tashi ga zuciya, ka buƙatar mutabiya. Haka ake propaganda. Amma kawai sai ku zauna tuɓu sharere, yaushe za ka abin nan, yaushe za ku yaɗa addinin musulunci? Da ba ku ganin yadda Sardauna yake yi, jama'a yake ɗiba ana yawo, a ce ga gwamnan jihar Arewa nan ya zo zai ga jama'a shi, ai ɗan siyasa ne, ba malami ba ne, su Malam Abubakar gumu manyan malamai suna biye da shi, ana zuwa in aka zauna sai ya ce to shikenan ga wani malami zai dan gaishe ku, shikenan sai Malam Abubakar gumu ya tashi minti 5, minti 15 sai wa'azi, a kawo atamfofi a raba musu, a kawo zannuwa a raba musu, duk fesi ta addinin musulunci. Haka ake yi, haka ake yi wallahi, duk inda aka juya sai ka ce kai musulmi ne, sai ka yaɗa musulunci, aikin da Allah ya ɗora ka kenan. Allah ya shiryar da mu. Shine yace al-khamis, abu na biyar, ita'ul maridi, baiwa ainihin shi mara lafiyan, wa ahlihi darsan fil aqida, da mara lafiyan da dangin shi ka zaunar da su ka ba su darasi na musamman akan aqida, kai musu karatu akan aqida, tauhidi, a gyara imanin su, a gyara aqida, bi muqtabahu tanzi'u ta'alluq qulubihim bi ghayri Allah, wa'azin da gwargwadon irin wannan wa'azi zai sa su cire ratayar da zuciyar su ga wanin Allah. Kar su dora cewa magani na wurinka, in an samu sauki kai ne, ka nuna musu a Allah ne, sai kai musu darasi akan haka. Dan kaka zo ka ce haba akwai aljannin duniya da ya gagare mu, ƙarya kake yi, ƙarya kake ga aljanni ya shiga jikin annabin Allah shekara 18 ya rasa yadda zai dashi. Annabi Ayyuba nassun Qur'ani ya bamu labari da hadisi sahihi a cikin tafsirin Ibn Jarir al-Tabari, yana kuma cikin tafsirin Ibn Kathir. Wa Ayyubu iznada rabbahu anni massani ash-shaytanu bi nusbin wa azab. Haka yake kiran Allah, ya Allah shedan ya shafe ni, yana azabtar da ni, yana bani wahala. Manzo Allah yake da shedanin ya shige shi sai da yi shekara 18 a jikin shi, di ya rike mai kafafuwa ya kasa tashi, jikin shi ya shanye. Sai rana daya dan ka san Allah shine Allah, kuma Allah shine ke da gwamnati, gwamnatin ba fara hula ba, ba zabe ba, ba munafunci ba, haka Allah yake. Ran da ya ga dama ran nan ya ba annabi dawo, annabi Ayyuba sauki, ya ce kaga shura kafa ka wurin nan, kana shurawa ruwa zai fito ka sha ka yi wanka, yana shurawa ya sha ya wanka shi kenan, sai watsake. Haka haka Allah yake al'amarin shi. Karanta tafsirin Ibn Kathir, karanta tafsirin Ibn Jarir al-Tabari, haka manzo Allah ya faɗi, hadisi ne sahihi da isnadin shi yana cikin ainihin tafsirin Ibn Jarir al-Tabari. Allah ya shiryar da mu. To kar ka sake kace haba akwai asirin da ya gagare ni. Ya manzo Allah an yi mishi asiri sai da ya kwana 40. Aisha ta ce yi addu'a, yi addu'a, inda da yadda zai fit ba sai ya ce fita ka ba mu guri ba, mu kuma za ka yi mana rashin kunya ne. Amma ina manzo Allah ya fi kowa sanin Allah, dan haka ya fi kowa tsoron Allah, dan haka ya fi kowa yi wa Allah ladabi. Duk mutumin da ka je ne wa Allah izgili, wallahi bai san Allah ba. In kana son gane abin da nake faɗi, tafi ka je ka samu yaron da aka yi mai kaciya, ka ɗauko reza ka ce zo in maka kaciya, kaga gudu zai yi. Ya san kaciya dan haka yake tsoranta. Ka ɗauko sirinjin allura ka ce zo in maka allura, in an taɓa mishi allura zai kwashe da gudu, ya santa dan haka yake tsoranta. To in ko bai santa ba sai ya juyo maka duwawun ko ya miƙo maka gindin ya ce ka yanke, bai san abin da kake nufi. To manzo Allah da ya fi kowa sanin Allah, ya fi kowa tsoron Allah. Shi ya sa ranar da rana ta kusufi, safiyar da aka waye gari rana ta kusufi, sai ruɗe ya rasa inda zai saka kanshi. Kai ba ma nan ba, an ce hadari ma in ya taso, hadisin yana cikin Bukhari, hadari in ya taso manzon Allah sai ya ruɗe, sai a ce lafiya, sai ya ce hadarin nan shi ya taso da shi Allah ya halaka Adawa. Na sani ko Allah zai halaka al'umma ta da shi. To kusufi rana ta yi, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taho a gigice, zai ɗauko mayafi, sai ɗauko riga, sai da aka biyo shi aka canza mishi, yana kuka, aka zo aka kabbarta sallah. In yi ruku'u ya sujuda, ya tafi zai sujuda, sai hura gaban shi haka, sai ce Allah ba ka yi alƙawarin ba za ka hallaka su ba in ina cikin su, ba ka yi alƙawarin cewa in suna istighfari ba za ka hallaka su ba, ya Allah ai ina cikin su kuma suna istighfari. Sai manzo Allah ya fashe da kuka, sannan ya sujuda. Wallahi duk mutumin da ka ga yana Allah karan tsaye bai san Allah bane. Kowaye kai baka wuce Allah ya dora maka jaraba ba, kuma sai ka koma gare shi. Ga dai annabin Allah, annabi Ayyuba, ga annabi Muhammad asiri aka yi mai kwana 40, amma bai ce ni haba ina, a'a komawa ake ga Allah. Annabi Ayyuba Qur'ani cewa ya addu'a yi, manzo Allah hadisi cewa ya addu'a yi, to haka kai ma za ka yi. Dan haka ka a kira ka za ka yi ruka a ce ai wannan aljani ya gagari malamai da dama, ka ce haba dan dai ba mu haɗu ba ne, mu na wasa ne tuni, kai ma da aljanin zai buge ka, sakarai ka karkatar da bakinka gefe guda. Mun fahimci wannan da kyau ko? Yawwa, sai kai tawali'u ga Allah, ka nuna musu jama'a wannan abu a hannun Allah yake. In mara lafiyar nan ya samu sauki, ba gwanin tata bace, ba ni da wani abu a ciki, Allah ne alfahari ya tabbata gare shi. As-sadis, na shida, tashkhisul hala, sai diagnosing, binciken halin shi mara lafiyar. Kar ka fara wa mutum ruqya sai ka zauna da shi kai mai waɗancan abubuwan. To sannan sai kuma ka fara bincika halin shi. Wa zalika bi tawjihi ba'd al-as'ilati lil maridi, wannan ainihin bincike da aka ce shine tashkhisul hala. To ya za a yi? Sai ya ce ta hanyar fuskantar da wasu tambayoyi lil maridi, ga shi mara lafiya, li yatayaqqana min tawaffur al-a'rad, saboda shi wannan malamin, li tatayaqqana, saboda kai malami ka samu tabbas, min tawaffur al-a'rad, na cewa waɗannan irin alamomi na asiri iri kaza sun cika, aw mu'zamiha, ko kuma mafi yawancin su. Jama'a mun gane tambayoyin da za ka yi mai nau'i biyu ne. Akwai tambayoyi kamar yadda za ka zo ka ji, waɗanda zaka yi mishi irin abubuwan da yake gani a ido biyu, akwai kuma tambayoyin abubuwan da yake gani a mafarki. Don duk mutumin da aka yi mishi asiri, babu shakka zaka samu wasu abubuwa sun canza na ɗabi'ar rayuwar shi na yau da kullum. To zaka bincike shi, ko kana jin kaza, ko kana jin kaza, duk abubuwan da kai mai tambaya akai in ya zama sun tabbata, sannan sai ka dawo a mafarki, wani irin mafarki kake gani? Sai ya ce yana ganin wani abu yana biyo shi da gudu misali, sai abin ya kusa kama shi, sai kuma ya ga ya farka, yana ganin ainihin shi yana yawo a sama, yana ganin shi yana hira da wata kyakkyawan mace, tana ganin wani namiji yana zuwa yana saduwa da ita kamar Bature ko Balarabe, tana ganin wani katan namiji baki kirin ba ta iya gane fuskar shi yana zuwar mata. Da irin waɗannan tambayoyin misali duk zaka yi. Shi yasa aiki ne wanda yake buƙatar a tsaya a kafa ƙa'idoji na addinin musulunci. Ba za ka zaunar da matan mutane daga kai sai ita ba, haramun ne. Manzo Allah ya ce duk sanda aka samu namiji da mace sun keɓe, to shedan ne na ukun su, sai dai in ainihin wato mata da miji, ko kuma ainihin muharraman juna, wato muharraman juna ne. Shi yasa dan kai malami ne, kar kawai ta zo ta zauna shikenan miji ne ce Allah gafarta malam, to mu za mu fita aiki, ka ce a zo ka zauna yau ba aiki, a to ai aiki, sai a ce to mu ma za mu yi namu aikin. Don haka sai a bari sai ran da ka dawo aikin sai a zauna, in ba haka ba a kawo wani kaninta ko wani wanda aka amincewa ya zama dai ba daga kai sai ita bane. Duk masu yin ruka su gane haka, ko matar abokinka ce, ko matar makwabcinka ce, gidan haya daya, ko yaya ake, karka sake duk yadda aka ce ai ba komai, ka san Bahaushe yana keta alfarman Allah. Gida kawai sai mutum gidan abokinka wayin kai sallama an aka ne ko, sai a ce to zauna, ba za ka shigo ba kai da gidanka, a sai a ce ai aboki ba maguzanci ake ba. Duk gidan da za ka shiga sai ka yi sallama, ka nemi izini. Ya kamata mu gane wannan, saboda haka za ka ainihin yi wa mara lafiyan nan tambayoyi. In duk amsoshin tambayoyinka suka bayyana ko mafi yawa, to babu shakka akan wannan nau'in asiri. To shi yasa sai ka natsu ka koyi wannan aiki da kyau, domin zaka ga abubuwan daban-daban ne amma suna kama da juna. Zai iya zuwa ya ce yana ganin kaza, yana ganin kaza, yana ganin kaza, yana ganin kaza, sai ka ce to wannan kai sihirul hawatif aka yi maka. Misali sai ya ce yana jin a cikin bacci ana kiran shi, haka a ido biyu sai ya ji kamar ana kiran shi, amma kuma da ya waiga sai ga baya ganin wanda yake kiran shi, yana yawan jin ciwon kai, yana yawan ganin jiri, sai a ce to wannan an yi maka sihirul hawatif ne. Alhawatif kira nau'i ne na sihiri, zaka zo ka ji shi, in Allah so za a kawo alamomin shi da yadda ake kariya shi. To irin wannan asirin sai ga mutum ya zama wani wawa haka, yana tafiya sai ga yana wage, yana ainihin fada, yana sambatu, yana abubuwa irin haka. Ko kuma sihirul marad, ai gaba ta shanye, ko kuma ga ido, ai ga kunne, yana ainihin ji amma bai iya magana, ko yana iya magana baya ji. Duk irin waɗannan abubuwan sai ka iya bambancewa. Da zaran ya ce maka larurorin kaza da kaza ne, sai ka ce to wannan sihiri iri kaza ne, ga yadda zamu kariya. Kuma ba wai ce mishi za ka yi ba, kamar yadda likita, ai likita ba cewa yake malaria kake fama da ita ba, me yake maka? Tunda dai ya ji abubuwan sun tabbata sai baka magani. To kai yanzu malami wani ya zauna gabanka, kai mai tambayoyi ya amsa maka, ka ji tsaf sun haɗu, to shikenan sai kawai sai ka dau mataki akan irin wannan larura. Jama'a mun gane, wani lokacin daga tambayoyin nan in ka gane matsalar, kawai sai kai kokarin kariya asirin kai tsaye ta hanyar hada mishi ruwan wanka da na sha, ba ma sai kai karatun ba. Dan wani lokacin karatun za ka yi ne don ka gane larura. To in ka riga ka gane larura tun kafin karatun, babu bukata kenan. Shi yasa ba kowane mara lafiya ne ake wa karatu ba. Shin kowane mara lafiya ne likita yake mishi allura? Khalas, haka a wannan harkar take. Shine malam yake cewa mislu ga su kamar irin tambayoyin da za ka yi mishi. To kun ga waɗannan tambayoyin za ka yi mishi ne in sihiru tafrik ne kake tunani. Alif, hal tara zawjataka ahyanan bi manzarin qabihin. In aka zo da mutum mara lafiya ana ga kamar asiri aka mai, sai ka ce shin wani lokacin kakan ga matarka a kallo irin na muni haka, da ka ganta sai ka ganta ta shiga cikin wani yanayi na muni, kana jin kunci? Ba, hal tahdusu bainakum khilafatun ala umurin tafiha. Shin al'amura suna faruwa a tsakaninku na rikici dangane da ainihin sabbubba waɗanda suke ba su kai sun kawo ba? Abu bai kai ya kawo ba yakan haɗa ku faɗa. Jimun, hal takunu murtahan kharijal bait. shin kakan zama cikin farin ciki in kana wajen gida? Fa idza dakhalta albayta sha'arta bi dhiqin nafsi, amma an ka shigo gidan sai ka rinka jin kuncin rai, kakan ji haka a waje ka ji ka faran faran, da ka shigo gidan ka ji ka cikin damuwa. Jahl hal yatabayaqu ahadu zawjaini fi asna'i amaliyatil jima, shin ɗaya daga cikin ma'auratan biyu ko kai ko matarka a yayin jima'i wani yakan ji zafi, ta rinka jin farginta ne mata zafi kamar an zuba barkono, ko kuma kai ka rinka jin azzakarinka ta ne maka zafi a ainihin lokacin jima'i, shin kai kakan ji haka ko ita takan ji haka ko dukkanku? Kaga duk waɗannan tambayoyi ne waɗanda kamar yadda muka ce wallahi tsayawa za a yi kawai ana son a yi gyara akan addinin musulunci. Amma wallahi in kuka ce za ku ji tsoron mutanen ƙungiyoyi masu sharri, na rantse da Allah ba za ku yi addinin musulunci, saboda su ƴan afasa ne kowa ya rasa. Shekarun baya suke cewa a je wurin boka larura ce, kuma aka ce a ga magani Qur'ani da hadisin da kuka ce akan shi kuka kafa ƙungiyar ku, sai kuma suka ce bokanci ne, aka ce an ji meye musulunci, suka ce babu, aka ce tabban lako. Jama'a mun gane wannan da kyau, kar ka ji wani kunya. Shin likita in ya zaunar da mara lafiya yana jin kunya mishi tambaya ne? Sai ce kana jin ainihin zafi a jikin azzakarinka lokacin da kake saduwa da matarka, ko kuma ita tana jin farjin ta ne mata zafi, ko ko duk kuna jin haka? In yace to shi dai kam a sai ka ce to shi ya je binciki matar shi, tunda shi ne yanzu da larura, in ya je bincika sai ya zo ya gaya maka, domin waɗannan alamomin in suka tabbata kamar yadda kake ji, in yana ce maka eh a cikin waɗannan tambayoyin duk da kake mishi, to alamomi kenan na cewa lallai an yi asiri ne dan a raba shi da matar shi. To shin an ji kunya za a yi aikin? Karka ji kunya, karka ji tsoron masu zargi, abinda ake so tsarkake zuciyarka ka zama tsakaninka da Allah ne. Waɗannan masu zargi ba za su daina ba, haka aka fara duniya da su, haka kuma duniya za ta ƙare da su. Duk wanda ya ce ba zai rayu da munafukai ba, aiki ya same shi, domin annabawa sun zauna da munafukai. Dubiya ishe ka dai misali a cikin Qur'ani har sura suke da ita, suratul munafiquna, suran munafukai, suran munafukai a cikin Qur'ani tana nan, ana karanta ta har kiyama ta tashi. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi wallahu ya'lamu innaka yashhadu innaka la rasuluhu. Haka ba wanda zai ce ba zai zauna da munafiki ba, ga sunan burjik a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Jama'a mun gane wannan da kyau, Allah ya shiryar da mu. To shine sai malam yace ha hal yata'arradu ahadu zawjaini liqalaqin fi mananihi aw li ahad aw li ahlamin muz'ija, sai ka sake mishi tambaya, shin ɗaya daga cikin ma'auratan biyu kai ko matarka, ko kuma in mace ce ke ko mijinki, shin kukan yi fama liqalaqin firgici fi mananihi, qalaq firgici tsoro a cikin bacci, kana cikin bacci sai ka ji tsoro ya kama ka, aw li ahlamin muz'ija, ko kuma kakan yi mafarkai masu ban tsoro? Ka kiyaye maganganun biyu ne, wani ba wani mugun abu ya gani a mafarki ba, amma haka siddan sai rinka razana, yana bacci sai ga yana razana, sai ka tambaye shi shin haka takan faru? Ko kuma takan yi mafarkai masu ban tsoro, ko matarka takan yi mafarki mai ban tsoro? Duk sai ka tambaye su haka. Malam yace wa tastamirru fil as'ila, haka zaka ci gaba da yi mishi tambayoyi, kamar in mace ce shin kina samun matsala wajen al'adarki, al'adar ki takan wuce miki kwanakin da kika saba kina al'ada kwana uku sai ta zo miki kwana 20, ko kuma gaba ɗaya ki hada watanni uku ba ciki ne da ke ba amma kuma al'ada ba ta zuwa? Shin kina fama da ciwon kai, kina fama da ciwon mara, ko kuma ciwon kwankwaso musamman wajen la'asar? Haka malam yace wa tastamirru fil as'ila, sai ka ci gaba kai ta tambayoyi. Fa in tawaffara ladaihi araban, in shi malamin ya samu koda alamomi biyu cikin waɗannan sun tabbata, aw aktharu, ko fiye da biyu, tastamirru fi halatil ilaj, shikenan sai malamin ya fara magani. Alamomi biyu in ka ji sun faru cikin wannan, yace yana firgita a wajen bacci, sannan in suna saduwa da matar shi suna jin zafi, ko yana jin zafi, ko tana jin zafi, to koda sauran basu tabbata ba, to an dai samu wasu alamomi da ke ishara akan cewa lallai akwai larura. To shikenan sai kai karatun Qur'anin zaka zo ka ji, karatun shine zai zo ya bayyana maka al'amarin karara a ƙarshe, ko kuma asirin ya karye nan take in Allah ya so. Ma'ana in kai karatun zaka iya yin karatun, nan take asirin ya kare, ko kuma kai karatun kana cikin yin karatun sai ainihin al'amarin ya bayyana gare ka, to sai ka dauki mataki. Ko kuma kai karatun asirin bai kare ba kuma al'amarin bai bayyana ba, wannan kare ya sa ka ce to babu larura, a'a sai kuma zaka ji matakan da za a dauka. An yi karatu babu wata alama da ta bayyana, sannan asirin bai kare ba, amma kuma yana ganin irin waɗancan mafarkai, yana fama da irin waɗannan cututtuka, to babu shakka dai akwai larura. To ba a gano ba, to sai ka ji za a ce ga irin matakin kuma da zaka daukar wa mara lafiyan wanda zai taimaka daga baya asirin ya kare, ko dai a gano larura. Dan ka san wannan aiki ne wanda bai gaza aikin da waɗancan ɗalibai suke koya a ainihin jami'ar Ahmadu Bello, ko jami'ar Danfodio, ko jami'ar BUK suke koyan medicine, ko suke koyan pharmacy ba. Wallahi aikin bai gaza ba. Malami mai yin ruqa darajar shi bata gaza darajar likitan nan da ya daura na kitai na ƙarya, ya kawo wani abun wuya na ƙarya ya rataya a wuyan shi ba. Wallahi bai gaza ba, malami bai gaza ba. To amma matsalar da ta faru kamar yadda na faɗi dazu, su malaman ne sai suka ainihin wulakantar da abun, dan haka su ma sai aka wulakanta su. Likita ku akwai ka'idojin ganin shi da sauransu, to shi yasa sai kowa yake ganin eh lallai likita al'amarin shi kam mutum ne, dan haka likita yana da gida, yana da mota, yana da tarho, yana da kaza, yana da kaza, yana da kaza. Amma kaifa sai a zo a same ka kana bacci a keso, ba matashin kai, ba shimfiɗa, ala gafata malam, aljani ya buge wata yarinya za ta can ta fito sai da kosai da safe saboda wulakanci. Sai ka tashi ka wanke ido kai sallar asuba sai ka taho ruka. Allah ya kiyaye. To shine malam ya kawo waɗannan abubuwa, sai dai kuma ga lokaci ya kure, don haka zamu saurara sai gobe insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.